sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Juma'a 20 ga watan Oktoba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa lauyoyi da masu sharhi kan lamarin siyasa na mara baya ga dawo da shari'un kararrakin zaben shekarar 2023 kotun daukaka kara a biranen Abuja da Lagos.
Abin da muke fata mu gani a nan gaba, a sake yin kuskure ma dokokin zaben da kuma kundin tsarin mulki na kasa, ya bada umarnin cewa duk wani hukuncin zabe da za a yi daga farkon sa har zuwa karshen sa ya zama an gama shi kafin a rantsar da wanda aka zaba.
Barista Zakariya Ma'aza kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku rahoto na musamman game da korafin mutanen yankin Silaja akan karancin ababen more rayuwa a yankin da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Shugabar kotun ɗaukaka ƙarar Monica Manson ta ɗau matakin ba.
To masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta kai ƙarin hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare a daidai lokacin da aka yi gargaɗin cewa dakarun Isra'ila na iya mamaye yankin da Hamas ke da iko a kowane lokaci. A yau Juma'a Isra'ila ta faɗa cewa tana shirin kwashe mutane daga garin Kiryat Shmona da ke arewacin ƙasar, inda za a je waɗanda aka kwashe a gidajen da ƙasar ke ɗaukar nauyinsu. Garin na Kiryat Shmona yana kusa da kan iyakar Isra'ila da Lebanon, inda mayakan Falastinawa ke ci gaba da kai hare-haren rokoki da makamai masu linzami. Ministan tsaron Isra'ila ya shaida wa sojoji da su shirya kai mamaya ta ƙasa a Gaza. An kashe fiye da Isra'ilawa 1,400 da Falastinawa 3,400 a yakin. Dakarun tsaron Isra'ila sun wallafa a shafin X, wanda aka fi sani da Twitter, cewa jiragen yaƙi sun kai hari kan sama da wurare 100 na ƙungiyoyin 'yan ta'adda a zirin Gaza a cikin dare, tare da lalata ramuka da ɗakunan ajiye kayayyakin harsasai da ma na hedkwatar aikinsu. A yanzu dai ana sa ran samun tsaiko aƙalla na kwana guda ga ayar motocin agaji da ake sa ran za su shiga zirin Gaza daga Masar ta mashigar Rafa a yau Juma'a. Jami'an Amurka sun bayyana gyaran hanyoyin a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suka janyo tsaikon ayar motocin da aka shirya kai muhimman kayayyakin jinya, abinci, ruwa da sauran abubuwan bukata a Gaza. Yankin dai ya sha fama da hare-hare ta sama na kusan makonni biyu daga sojojin Isra'ila da ke mai da maitrani ga harin bazata wanda mayakan Hamas suka kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Harin bama-baman dai ya haifar da dubban ɗaruruwan mazauna Gaza da suka rasa matsugunansu tare da buƙatar agaji. Shugaban Amurka Joe Biden ya kulle yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Masar na ba da damar shiga Gaza a ziyarar da ya kai Isra'ila a wannan makon. A karin farko, shugaban China Xi Jinping ya yi tsokaci game da rikicin Isra'ila da Hamas a jiya Alhamis, inda ya kira da tsagaita buɗe wuta tare da jaddada cewa kafa ƙasa mai cin gashin kanta ta Falastinu ta hanyar samar da ƙasashe biyu shine babbar hanyar kawo ƙarshen rikicin. Shugaban China ya bayyana hakan ne yayin ganawarsa da Prime Minister Masar a birnin Beijing, inda ya ce babban abin da ya sa a gaba shine dakatar da faɗan cikin gaggawa tare da hana rikicin yaduwa ta yadda ba zai jefa al'umma cikin mummunan mawuyacin hali ba. Shugaban na China ya yaba da ƙoƙarin Masar na taimakawa wajen hana yaduwar matsalar, ya kuma ce Beijing a shirye take ta ƙarfafa haɗin gwiwa da Masar da sauran ƙasashen Larabawa domin sauƙaƙa rikicin da kuma samar da dawwammamiyar maslaha kan matsalar Falastini tun da wuri. China dai ta yi ɗarin yin allawadar da ƙungiyar ta Hamas a bainar jama'a tare da game da harin da Isra'ila ta kai, wanda ya janyo suka daga Kudus da kuma Washington. A yayin da sojojin Isra'ila ke ci gaba da kai hare-haren ta sama kan Gaza, Beijing ta tsaurara suka kan Isra'ila, tana mai cewa matakin da kasar ta dauka ya wuce matakan kare kai. Babban hafsan tsaron Philippines ya umarci dukkan jami'an tsaro da rundunar soji mai dakaru 163 da su guji yin amfani da kafafen yanar gizo wanda ake amfani da su wajen neman bayanan sirri da samun da hotunan sirri. Yana mai cewa za su iya haifar da matsalolin tsaro. Sakataren tsaron kasar Gilberto Teodoro Junior ya bada wannan umarnin ne a wata takarda da ya bayar a ranar 14 ga watan Oktoba, yayin da dakarun kasar Philippines ke kokarin raunana ayyukan ta'addancin kwaminisanci da kuma na musulmi da aka shafe shekaru da dama ana yi, da kuma kare muradin yankuna a tekun kudancin China da ake takaddama a kai. A yau Juma'a, ma'aikatar tsaron kasar ta tabbatar da sahihancin takaddar wanda umarnin ke yawo a yanar gizo a 'yan kwanakin nan, amma bata bayar da wasu bayanai ba, ciki har da abin da Teodoro ya fitar da gargadin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyi da masu sharhi kan lamuran siyasa na mara baya ga dawo da shari'un kararrakin zaben shekarar 2023 kotun ɗaukaka ƙara a Abuja da Lagos. Wannan dai yana zuwa ne biyo bayan matakin da shugabar babbar kotun tarayya Monica Dongban Mensem ta ɗauka na takaita yanke ƙararrakin a biranen biyu. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugabar kotun ɗaukaka ƙarar Monica Mensem ta ɗau matakin bayan yawaitar korafi daga kotunan ƙarar zaɓe da ke nuna rashin gamsuwa da hukunce-hukuncen da aka yanke don yiwuwar cusa kan wasu 'yan siyasa. Tun dawo da ɗaukaka ƙara zuwa Abuja da Lagos, an samu shari'un da aka soke daga hukuncin da kotunan zaɓe suka yi da suka shafi majalisar dattawa da wakilai. Lauya mai zaman kansa Abuja Barista Modibo Bakari ya ce matakin na da tasiri don tsaurara hanyar isa ga alƙalan.
Banda shari'un gwamnati da shugaban ƙasa duka su ne final. Daga duk abun da tribunal ya yi bai dame su wajen su zo su dawo kuro afil yadda ake zargi su zo su yi influencing mai tasiri akan shari'un da ake yi. Aka ce gara a ɗaga gaba kida yanar arewa dawo da su Abuja na kudu kuma a mai da su Lagos. Kuma ana sa panel ba za ka san panel din ba sai san da za a saurari kara kawai sai a kawo panel.
Dawo da abun kotu ta ɗaukaka ƙara da ke Abuja da Lagos, shin waɗannan mutane da ake zargin kamar suna ba da cin hancin ba za su iya kutsawa waɗannan kotunan ba ne?
Dalilin da ya sa kutsawan ba za ta yi sauƙi kamar idan ana ƙarƙashin jihohinsu. A ƙarƙashin jihohinsu na yawanci ko gidaje wuraren saukansu ma ka ga gwamnoni suke ɗaukan wannan dawainiyar.
Shi ma Barista Zakariya Mu'azu ya ce tsarin dokar gaggauta yanke hukunci wato AGJA na taimakawa a wannan ɓangaren.
Ayan nan dokoki suna da muhimmanci a tsarin zaɓe saboda yanzu an ayyana dole a yi hukunci tsakanin lokaci kaza zuwa lokaci kaza. Abin da muke fata mu gani a nan gaba a sake yin kuskure ma dokokin zaɓen da kuma kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba da umarnin cewa duk wani hukuncin zaɓe da za a yi daga farkonsa har zuwa ƙarshensa wato har zuwa na kotun koli ya zama an gama shi kafin a rantsar da wanda aka zaɓa. A yi shari'a a kare gaba ɗaya kafin ma a shiga ofis, balle a ce za a ɗan samu wani tasiri da wanda yake cikin ofis zai yi akan wanda baya cikin ofis.
Tuni wasu daga gwamnoni da ba su yi nasara ba a kotun ƙarar zaɓe irin gwamnan Nasarawa AA Sule da na Kano Abba Kabir Yusuf suka ɗaukaka ƙara. Kazalika 'yan takara ma da ba sa kujera irin su Farfesa Sani Haya na NNPP a Taraba suka ɗaukaka ƙara don rashin gamsuwa da hukuncin kotun ƙarar zaɓen.
Bibos record ba ma bibos report ba wanda zai nuna mutane nawa ne suka zo suka suka yi zaɓe a polling unit, record na PVC da aka kai, record na register voters da aka yi, da sauran mutilation da suka ta yi a cikin ECHA, ECHB, ECSC, ECHD, ECHE. Duka mun haɗa an kai, mun kawo shaidu 128 saura ga tsawo. A zo a yanke shari'a muna munna, sai kawai aka ce mana wai shari'a mu an kore ta kuma ba mere. Wannan shi ya sa muka yi mamaki, muka ce to mu ga yawa ƴan uwanmu na tara ba su yi haƙuri. Mun daga ƙara, yanzu muna jira a fara ƙararmu. In Allah ya yarda mu ne da nasara.
Kotun koli a nata bangaren za ta fara sauraron ɗaukaka ƙarar ƙalubalantar ayyana Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaɓe ranar Litinin mai zuwa, bisa ɗaukaka ƙara da Atiku Abubakar na PDP da Peter Obi na Labour suka yi. Nasiru Adamu, Alikaya, Murar Amurka daga Abuja.
A gaida Nasiru Adamu, Alikaya. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman game da korafin al'ummar yankin Suleja da ke jihar Neja akan karancin ababen more rayuwa a yankin, da kuwa da cewa garin na kusa da babban birnin tarayyar Najeriya. Ga Mustapha Nasiru ba tsare da ƙarin bayani.
Al'ummomin da ke zaune a yankin Suleja kusa da Abuja, fadar gwamnatin Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan matsalolin da suka ce suna fuskanta na karancin ababen more rayuwa a yankin. Garin na Suleja dai, wanda ke cikin jihar Niger, na ɗaya daga cikin manyan garuruwan da ke ɗaukar nauyin baki da ke zuwa Abuja, fadar gwamnatin ƙasar, da sunan aiki ko kuma kasuwanci da ma sauran al'amuran yau da kullum. Barista Muhammad Tanko Zakari, tsohon kwamishina a ma'aikatar sufuri ta jihar Niger, wanda kuma a yanzu lauya ne mai zaman kansa da ke zaune a garin na Suleja, ya ce samar da Abuja ya kamata ya zama alheri ne ga mutanen Sulajan, to amma kuma sai aka samu sabanin hakan.
Tsakani da Allah, mutanen Suleja sai dai mu ce kai co oyo Allah. Tsakani da Allah, zuwan Abuja kamata ya zama alheri a gare mu, amma da hakika mafi yawancin mu sai muka yi nadama. Abin da yasa ku muka yi nadama, saboda Suleja an maida mu baya, ba mu samu cigaban da ya kamata mu samu ba. Suleja ita ce masarautar da ta bada kusan kashi 60 zuwa 70 na ƙasanta aka maida shi Abuja. Babban abin ma sunan garinmu Abuja aka ɗauka aka maida, aka ba New Federal Capital. Kamata ya ce wannan jagoran ƙoƙari da muka yi, mun ci moriyarsa kwarai da gaske. Amma manyanmu na gari sun yi daidai gwagwarmu abin da za su yi, amma kasan al'amari na ƙasar na sai a hankali.
Na'am, mene ne ba ku ci moriyar shi ba yanzu?
Ko yanzu bara na baka misali, kaga kaman yanzu nan kusan mutane 40 ko in ce 50 na mutanen da suke aiki a Abuja Suleja suke zaune. Suleja suke zuwa asibiti, Suleja suke shan ruwa, Suleja suke komai da komai na mu'amalar su na yau da kullum, suke zuwa kasuwannin mu. Amma in ka duba Suleja ga baki daya, social amenities din mu tun ko sai ci baya suke yi. Asibitin mu da mun ba dan zuwan wannan gwamnatin lolo da aka dan gyara mana ba. Asibitin da aka yi kaman misali na mutane 500 yana atende ma mutane kusan 5000 a yanzu da haka. Kamata ya ce ita gwamnatin tarayya ta shigo garin Suleja ta ƙara mana infrastructures fiye da yanda baka zato. Titunanmu ga tunan duk sai baya suke, sai lalacewa suke. Ka ta samu wani intervention daga federal government da za a zo a gyara mana titunanmu a Suleja. Wancan ka duba ko ina yanzu sai borehole ake ginawa. Sai ya kamata a ce ita gwamnatin tarayya ta shigo ta ma mutanen a Suleja tsakani da Allah abin da ya kamata. Kaga bacin wannan, na biyun ka bibi kusantaka mu da Suleja, ya kamata a ce yaranmu kusan ayyuka a Abuja sai ma an ba mu mun ture. Amma ni zan yi tabbata ma da cewa a tantan hannunka za ka iya gaya da Suleja gudanar suke aiki a Abuja. Duk an zo an ma mu yi dukkan ayyukan da ya kamata a ba mu, kaga sai baki suke zuwa suke yin saƙen kudu, ƙan ina da sauransu da sauransu.
Na, gabarista kai masanin doka ne ta ƙasa yanzu, me kake ganin ya kamata a yi a hukumance domin ku a biya muku bukata wannan yanki?
A hukumance kafin kaga kafin ka kira ni yi wannan interview da kai, da na baka facts and figures na reports kala-kala da aka yi akan abubuwan da ya kamata a yi magarin Suleja tun lokacin da aka buƙaci dawa daga Federal Capital Abuja. Amma kan duk wayannan reports da aka yi da abubuwan da aka yi a tsarukan za a ba Suleja da abubuwan da ya kamata za a yi a improving infrastructure na duka ba a yi ba. So da haka, inda wayannan reports din suna nan kuma a hannun gwamnati, da za a yi implementing wayannan reports din, ko mu kaga mutane sai a ce mu ce alhamdulillah. Amma muna da masaniya, su shugabannin mu suna kan bi, kuma muna tattara da tun da dan Allah a wannan gona da ya ji na da niyyar creating ministry for boundary commissions tsakanin Niger da Abuja. to muna fatan alkhairi wannan kamitin aka yi zai ƙara tallafa mana kwarai da gaske.
To shi ma dai tsohon shugaban karamar hukumar ta Sulaja Alhaji Shu'aibu Liman Iya ya ce duk da yake Sulajan na ɗaukar nauyin abubuwa da dama da ya kamata a ce Abujar ce ke ɗauka. Amma ba su samun biyan bukata ta ci gaban mutanensu.
Abubuwan da ke faruwa a Abuja don nauyin har yanzu yana kan Sulaja ne. Bukatunmu har yanzu ba za mu ce an biya mana bukatunmu ba. Muna kuma kuka har yanzu saboda lallai a dube mu da idon rahama. Ana magana Federal Capital ne fa gaba daya. Matsayin tarayyar Najeriya ne gaba daya ba jiha ba. Saboda haka ya kamata a ce an keɓe mana waɗansu garaɓasa da waɗansu biyan bukatu wanda Allah za a share mana hawaye. Daga nan ne za mu san cewa lallai mun yi sadaukar da rayuwarmu, mun sadaukar da ƙasarmu, mun sadaukar da dukiyoyinmu da komai namu saboda ci gaban babban filin tarayya.
Na'am, menene ainihin kuke bukata yanzu cikin sauri ta yadda za a biya muku bukatunku ko da ba a samu 100% ba?
Bukatunmu major concern dinmu infrastructure din Sulaja is overstressed.
Wato tsarin Sulajan ma gaba ɗaya na bukata a taɓa shi.
Yes, ta kuntata. Ya kamata a ce gwamnatin tarayya ta duba saboda ta inganta rayuwarmu yanda zamu ji daɗi side by side da su mazauna Abuja. Ya kamata a ce akwai special grant wanda gwamnatin tarayya take ba jihar Niger saboda ci gaban Sulaja.
To a ƙarshen makon nan da ya gabata ne dai aka gudanar da bikin cika shekaru 30 da mai martaba sarkin na Sulaja Malam Awal Ibrahim ya kasance akan gadan mulkin sarautar ta Sulaja. Ya ce duk da yake sun sadaukar da abubuwa da dama domin samar da Abuja, amma kuma har yanzu ba su ci moriyar hakan ba. Sai dai Malam Awal Ibrahim, wanda tsohon gwamna ne a jihar Niger, ya ce suna fatan za a samu canji musamman a cikin wannan sabuwar gwamnati.
Alhamdulillahi, ni da kaɗan cikin muna sani da irin yunkurin da shi mai girma gwamna na mai yanzu yake yi. Kuma muna nan muna iya duk abin da za mu yi mu mara masa. Babu shakka mun sadaukar da abubuwa da yawa saboda zaman lafiyar wannan ƙasa. Kuma irin dangantakarmu da Abuja gaskiya ba mu so mu ji daɗi ba sosai. Ya kamata a ce musamman mutanenmu da yake alaci da suna zaure cikin Abuja mun samu kyakkyawan alaƙa da su da kuma kula dangane da batun tabbatar da an yi appreciating irin sacrifice da muka yi saboda zaman lafiyar ƙasar nan da kuma kafar wannan birnin tarayya na Abuja. To amma yanzu Allah ya kama lokaci da yake muke kyautata zaton irin yunkurin da mai girma gwamna ya yi da kuma irin za mu mara masa za mu samu haske dangane da yadda kamata zamantakewarmu da Abuja ta zamanto insha Allah.
To samar da gwamna a Abuja na cikin bukatun wasu al'ummomin yankin ta yadda za su rika zaben gwamna da zai mulki yankin sabanin nada musu minista da ba dan asalin yankin ba. Barista Muhammad Tanko Zakari ya ce ta yiwu hakan ya zama mafita ga al'ummar wannan yanki.
Ta yi zama ga mafita gare mu gaskiya saboda Allah, saboda kagan aka yi wannan it means cewa ƴan ƙasar mu suma suna da rights su zaɓi wanda suke so ya zamanto musu gona maimakon a ce minista ce dai an nada daga ko'ina. Amma kuma ba nan gizo ke saka ba, kagan Abuja zan ta zama no man's land. Ana iya yin haka din ma kuma sai ba mu ci moriyarta ba idan muka yi sake. To amma abin da muke so shine dai idan aka ba kowa haƙƙinsa, dukkan mazaɓoyi gundumar da suka yi constitution a Abuja a ba kowa haƙƙinsa, ƴan ƙasa a ba su haƙƙinsu, ba ƙaramin sacrifice aka yi aka wannan abubuwan ba. To har kai kamata gwamnatin tarayya ta shigo tsakani da Allah a duba kundin yarjejeniya da aka yi tsakani da Allah tsakanin mutanen Sulaja da mutanen da Federal Capital sannan a implement wannan policies din. In aka yi aka ga tsari sai muka wannan mutuka.
A yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta tunkari wannan korafe-korafe na yankin mutanen Sulajan da ma sauran yankunan da ke kusa da Abuja. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to kafin mu je ga shirinmu na gaba ku dan shakata da wannan waƙar.
Kayan gyara gobe nan ke ci. ci.
Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wuyan kwallon kafa da kasar Jamhuriyar Kamaru inda mutum silayen ta gwabza kwanjinta da kasar Burundi a yayin da ake ci gaba da tantance kasashen da za su buga cin kofin kwallon kafa wanda za a gudanar a kasar Ivory Coast a shekarar 2024 nan. Sai dai kasar Jamhuriyar Kamaru ita ce ta fito gagara bado a kungiyoyin kwallon kafa da suka buga na kasashe guda hudu. Wannan dai karan kasar Kamaru ta yi wa kasar Burundi wani babban bargo wanda aka buga a filin kwallon kafa na Benin Garwa da ke arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru. Kasar Kamaru dai ta jefa balabali guda uku ne bayan da aka dawo hutun rabin lokaci. Wannan ne ya bata damar zamantowa ɗaya daga cikin kasashen da za su gwabza kwanjinsu a kasan Ivory Coast ɗin. Na hira da malamin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Malam Umaru Sha da abin da ya ce.
Abin da zan faɗa shi ne wasa ya kyau. Kuma su Burundi sun zo su babu su zo a kan cewa sun zo ne kawai haka Kamaru ta samu da abin nan ba, domin sun zo sun yi kwazo. Kowa ya gani a farkon shashin wasa da aka soma, kowa ya ga cewa ba don muna da shahararren gola ba da abin da bai mana kyau ba gaske. To da muka dawo ne to anan ne muka canja aka canja rawa to anan ne muka samu su kwallo uku to amma idan ka duba ka gani sai kaga cewa su ma Burundi nan ekip ne wanda yake zuwa gaba za a fafata da su domin suna da yara matasa wanda kuma suke wasa kasan Turai to idan ka duba ka gani cewa a wasan da dukan su da muka yi nan ba wai mun fi karfin su gaba ɗaya bane domin sun jijjiga mu da kyau da gaske
da kamar shi shugaban kungiyar kwallon kafan kasar Kamaru na Kafu samu waje to yana sanya wa baki to amma yanzu a wannan wasan mun ga ya zo yana tacaccen da ɗan wasa ko yana nuna musu yadda za a yi wasa ba to gaskiya suka yi wata kin suka kware ba wannan lokacin
ai ka san da shi Eto da shi Son Bahana ba abun da Son Bahana zai yi bigaya wa Eto ba kana ji kai dai bala yi a fili bane shi Eto din yana yi to amma yanzu ya dakata yanzu baya yi yawa ya ja da baya kadan baya nuna fiskanta to amma kan dakon shawarar da yake ba shi a yi kuma idan ya ba wa Son Bahana shawara baya tsallakewa a yi kasan shi ne mai gidansa ba shi sa shi a wajen din ba shi ya sa shi
mene shawarar ka ga wasan da za a yi a can kasan kasar Kudu wani ya kana ga kasar ta shirya wajen karban wannan babuncin wasan kwallon kafa?
Abun da ya wuce shekaran jiya wancan ya nuna cewa idan dai Cote d'Ivoire ba su tashi ba to za a kwace wannan wasa wajen domin filin wasan kwallon kafa guda ana son guda biyar ko kuma hudu sosai wanda yake kwararru to shi Cote d'Ivoire uku suke da shi a cikin uku kuma ga ɗaya da ya nuna cewa shani ba zai iya wucewa ba za su kai labari ba to ana tsoro yaya kada a kwace a hannunsu domin kasar Afrika su suna nan suna gefe Afrika ta Kudu suna jira
suna
bukatar su ma su abin nan da akwai Algeri da akwai Maroc da yake sun samu matsala yanzu amma kamar Egypt haka su ma in aka ba su ba za su ki ba.
Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Toma Dalla yanzu kuma ga wannan sakon.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi ga filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar Asabar alasa mu dace.
To yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
Isra'ila ta kai ƙarin hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare a daidai lokacin da aka yi gargaɗin cewa dakarun Isra'ila na iya mamaye yankin da Hamas ke da iko a kowane lokaci. A yau Juma'a Isra'ila ta faɗa cewa tana shirin kwashe mutane daga garin Kiryat Shmona da ke arewacin ƙasar. Ministan tsaron Isra'ila ya shaida sojoji da su shirya kai mamaya ta ƙasa a Gaza. An kashe fiye da Isra'ila 1,400 da Falasɗinawa 3,400 a yaƙin. A yanzu dai ana sa ran samun tsaiko akalla na kwana guda ga ayarin motocin agaji da ake sa ran za su shiga garin zirin Gaza daga Masar ta mashigar Rafa a yau Juma'a. Jami'an Amurka sun bayyana gyaran hanyoyi a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da suka janyo tsaikon ayarin motocin wanda aka shirya kai muhimman kayayyakin jinya da abinci da ruwa da sauran abubuwan bukata a Gaza. Yankin dai ya sha fama da hare-hare ta sama na kusan makonni biyu daga sojojin Isra'ila da ke mai da martani ga harin bazata da mayakan Hamas suka kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya, da Fiona Wamai nan Dudu da ta hada shirin da ba da umarni, da ma injiniya Mr. Nick, ni Maryam Dauda ce cewa ku huta lafiya.